sanar muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin kuma ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna kasar Iran ta musanta zargin cewa ɗaya daga cikin makaman da ta harba ne ta kabo jirgin saman kasar Ukraine a wajen birnin Tehran ta kuma kira ga Amurka da Canada da su fitar da cikakken bayanin hatsarin jirgin da ya kashe dukkan mutane 176 da ke cikin sa shugaban hukumar sufurin jiragen saman Iran Ali Abedzadeh ya faɗa wani taron manema labarai a jiya Juma'a cewa abinda kawai zamu iya tabbatarwa shine ba wani makami da yake jirgin saman Abedzadeh ya ce idan har Amurka da Canada suna da tabbacin zargin da suka yi na cewa makami ne da ke jirgin saman bisa kuskure to su fito su bayyana wa duniya hujjojin su kamar yadda dokokin kasa da kasa suka tanada wata kafar yaɗa labaran Iran ta ruwaito a jiya Juma'a cewa Iran za ta bada sanarwar musabbabin faduwar jirgin saman a yau Asabar tun da farko a jiya Juma'a jagoran ayarin binciken Iran Hassan Razefa ya ce samu bayanan akwatin tattara bayanan jirgin kan iya daukar tsawon wata daya ya kuma ce Iran za ta iya neman kwararru daga wasu kasashe domin su taimaka mata idan ta kasa samu bayanan akwatin harin da aka kai ta sama da ya kashe babban kwamandan zaratan sojin juyin juya hali na Iran Qasem Soleimani kan iya kasancewa sashe na wani babban yunkuri da aka tsara domin gurgunta zaratan sojin na Tehran jami'an Amurka sun tabbatar a jiya Juma'a cewa a ranar da aka kashe Soleimani an yi yunkurin kai hari na biyu da aka auna kwamandan zaratan sojojin a Yemen jami'an da suka nemi a saka sunayensu sun ce harin da aka auna Abdulreza Shahlai bai yi nasara ba to amma kuma sun ki bayar da cikakken bayani akan yunkurin na sirri ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ma ta ki bayar da cikakken bayani akan harin da bai yi nasara ba wanda jaridar Washington Post ce ta farko da ta bada rahoton sa Shahlai da yanzu haka ke zaune a wajen sana yana da tarihin kai farmaki kan sojojin Amurka masu fafutukar kare yancin yan jarida a Najeriya suna zargin gwamnatin kasar da nuna kiyayya ga wata babbar jaridar kasar akan sukar lamirin shugaba Muhammadu Buhari da ta yi a wani sharhi da jaridar Punch mai shalkwatar ta birnin Eko ta wallafa a farkon watan da ya shige ta ce ba za ta manta da abin da ta kira tsarewa da kuma kai farmaki ga kungiyoyin farar hula da yan jarida ba bisa ka'ida ba da jami'an tsaron SSS na Najeriya suke yi jaridar ta ce muddin Buhari da gwamnatin sa ba su kawo karshen wannan aika-aikar ba to kuwa ba za ta amince da ƙaryar demokuraɗiyya ba sai ne ta bayyana su a matsayin tsarin gwamnatin mulkin kama karya na soji da Major General Muhammadu Buhari mai murabus ke shugabanta Buhari wanda wato wannan matsayar ta jaridar ta Punch ya ja mata jangwam domin kuwa a farko wato a karon farko gwamnatin kasar ta bayar da sanarwar barka da sabuwar shekara a dukkan jaridun kasar amma banda jaridar ta Punch a cewar yan rajin kare yancin yan jarida labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC hukumomi a kasar Malawi sun ce tsutsotsi da suka mamaye gonaki na yin barazanar haifar da karancin abinci a kasar da ke kudancin Afirka tsutsotsin sun lalata amfanin gona na iyalai kusan 250,000 yayin da manoma ke cewa maganin kwari da gwamnati ke samarwa ya yi karanci kuma ba ya da karfin kashe waɗannan tsutsotsin lamarin da ya tilasta musu komawa hanyar gargajiya domin maganinsu Teresa Manuel mai shekara 26 na ɗaya daga cikin manoman da bala'in tsutsotsin ya fi shafuwa ada Teresa dake da yaya uku takan girbe fiye da buhu 40 na masara a gonar ta mai fadi eka 2 amma a wannan kakar tace bata sami komai ba suzo din sun fito ne daga kasashen Amurka inda suke mamayewa tare da lalata dimbin gonaki a Afrika suna kuma cinye kayan abinci irin masara wanda shine babban abinci a Malawi hukumomin kasar ta Malawi sun ce sun yi kiyasin cewa tun daga watan Nuwamba Tsozo din sun lalata dimbin amfanin gona wanda ke nufin kasar za ta fuskanci matsalar karancin abinci da kuma yunwa. Ma'aikatar aikin gona ta kasar Malawi ta zargi sauyin yanayi da haddasa mamayewar tsotsotsin inda kuma tace tana rarraba maganin kwari kyauta ga manoma ga manoman da lamarin ya shafa amma kuma tace tana samun korafin cewa magungunan ba sa wani tasiri.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Kuma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Fatima Ladi Shehu, wata da ta yi suna a sana'ar girke-girke. Hajiya Fatima ta bayyana mana yadda take gudanar da wannan sana'ar. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar wadda Madina Dauda wakiliyar muryar Amurka ta yi da ita.
Menene shin yasa kika ji haushi baki son aikin gwamnati? Me yasa me ya dauki hankalinki daga aikin gwamnati?
Ni ba haushi na ji ba, ni dai kawai na ga ina aikin gwamnatin nan, gwamnati ne kawai zan dinga ma, ba wanda zai karu da ni. To ni kuma a rayuwa na nakan so ga na taimaka ma wani. Shi yasa ni na kaina, saboda wannan mutanen idan muka yi aiki na ga na biya su, kowa yana jin dadi, ni ma sai in ga na ji dadi. At least zai na tallafa ma wani. Zai je ciyar da iyali shi ko za ta je ta ciyar da iyalinta.
To dazuna miki tambaya baki bani amsan wannan ba, cibiya ce gare ki da kika bude na yin wannan sana'a?
Cibiya. Muna so mu yi catering school wanda kowa zai iya affording, kowa. Ko ba ko iyaye ba su da ko kobo za su iya kawo ƴaƴan su, zamu dan tallafa musu da scholarship din da zamu samu akan wasu.
To abin hadda ma scholarship
za
ku, wato akwai wayanda zaki taimaka muwa kamar wayanda ba su da marasa galihu?
Plan din mu muna so kamar muka bude, kin san akwai wanda suke da hali wanda na san su muna tare da su. To misali idan muka sami yara biyu da ba su da halin da za su yi, maybe ɗar masu shi din sai mu yi ma iya sai mu roke su sai su dan tallafa, kin ga an taimaka ma ƴaƴan mu. To abinda muke planning kenan.
To mata kadai kike muwa wannan ko dai kowa da kowa ne?
Hatta maza ne, na ma fi son chefs maza, saboda they are more serious. Yawancin masu girki na guda wajen shida maza ne. Kuma da mazan yaran maza na Arewa ba san wannan sana'an ba, sai ƴan kulto suna da interest kuma they are very good. In ka koya musu sun mafi matan, mai da hankali. So gaba ɗaya ne da mata da maza.
To yanzu bari mu dawo ta kan ire-iren abincin da kuke yi a wannan sana'a. Kamar me da me da me kuke yi a kuliyomin?
Muna da menu da dama. Muna yin Nigerian, muna yin Chinese, muna yin Arabian, muna small chops, duk dai abin da kake so. Muna da menu din ne da yawa.
Abincin Nigeria, hadda na China, hadda na Larabawa.
Duka muna yi.
To a ina ake samun kayan abinci? Na gani yanzu ana cewa komai ya zama wanda ake yi a gida Nigeria. Ya kuke yi?
Komai namu na Nigeria ne. Ko shinkafin mu ba ma tun last year ba mu amfani da foreign shinkafa ba na gida muke amfani shi amma na Chinese da yake so abincin su ba san irin shinkafin muna yin basmati muna saya shops haka
to misali waɗanda suke miki waɗannan ayyuka da kike cewa yanzu zamani ya zo ƴan mata ba su iya girki ba kaza kaza to matasa kike hadawa kenan da suka kila yi karatu da su ma ba su son su yi aikin gwamnati ko ya kike yi
masu girki na ba matasa bane ba
yawancin su
mata ne manya su kaman akwai sawai na ma a ciki wanda dama su ma suna da interest a girkin to su ne muke girki da su kuma akwai maza su ma za su kai ni da suna yi ma Chinese restaurant nan garin abinci to da aka rufe sai na dauke su muna amfani da su so dukan mu dai almost shekaru mu dai da su
to ba ki la'akari da irin karatun da mutum ya riga yi
aikin san shi catering experience ne sai kaga wanda ya je degree na catering din kaga wanda da ya ko primary daya ba sai ya fi wanda ya degree din na catering iya girki so ya danganta da interest interest ne so yawancin wanda nake tare da su din suna da interest din kuma in na kira su gida na koya musu abin da nake so maybe na koya su dai su biyu shikenan san dauka ba sai bazan
ƙara an ci gaba da koya musu ba
da na koya su dai su biyu sun dauka sun san abin da nake ciki nake so
to in aka ce yanzu mutum zai biki a wajen Abuja kina diban su gaba ɗaya ne ku tafi
gaba ɗaya mu muke tafiya da kitchen din ko me muna tafiya da shi
kitchen din mobile kitchen kenan a mota
what I mean by kitchen is misali kaman muna daukan freezer din mu generator mu tables din mu ko engine din naka ko me tafiya muke da shi so all we need a ba mu fili da za mu aiki shike
sai ku je ku kafa sai ku kama girki da sauransu gari ma da baku sani ba duk sai ku yi
haka muke don ba mu san mu je wuri a ce ba kaza to yana kawo mana cika surin aikin so shi sa ko ne za mu tafi da abu ko ne wani zai ma har freezers biyu muke dauka idan aiki yana da yau
a wannan freezer kila manya-manya ne ba ku
na su nan dai ya danganta da aiki kamar yanzu za ka yi ba mutum 1,000 abinci ai yana da yawa dole ka san da za ka yi planning
kuma da kwanoninki da komai kike tafiya
komai na komai place din ma muna da shi kashi biyu ne akwai VIP akwai normal place
to madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Fatima Ladi Shehu da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Ms. Julia Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
ka ji bari fara maka ba su taba yin babban ƙarya kamar ƙaryan da suke yi akan mambila suna siyasa da mu akan ƙarya ina da sama za su bi ina hanya
a lokacin baba Buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi yasa ma Muhammadu Buhari ya ba mu ministan makamashi
muna so mu gani
za ku gani a kasa
jama'a muna fatan mun sami kulamin lafiya wani sabon shiri na tsakan mai wuya wakan me yake sa ana samun yawan jinkirta zaben kananan hukumomi ne a wurare irin na Taraba dake Najeriya kuma wani hali ma ake ciki yanzu game da aikin nan na mambila na samar da wutar lantarki ba da bayan haka wace irin rawa shi gwamnan Taraba ne yanzu wato da yayi sai taka wajen karfafa wannan aikin ko kuma dako shi shi a lokacin da yake minista wannan suna daga cikin batutuwan da muke fatan mu taba su a cikin shirin yau wanda muke yi kan dambarwar siyasar wannan jihar da PDP wacce ke adawa da APC a Najeriya take mulkinta to amma kafin mu yi nisa ya kamata mu ji ra'ayin mazauna Taraba din ta halin da jihar ta su take ciki a yanzu
sunana Christy Sebastian Yayo daga Lolokan Gombe akwai hanyoyi da yawa wanda gwamnatin nan ta yi, akwai kuma makarantu, akwai kuma ruwan sha da gwamnati ta yi, wanda da bamu da ruwa yadda zaka je ka saya ka diba, akwai ruwan pompo ko ta ina ana sha. Mulki Allah ne yake ba ma wanda ya ga yayi sai a bashi su bar shi ya samu dama ya zauna yayi ma jama'a aiki, domin ya fara yi su bar shi karasa da aikin maganan aje nan aje can ayi nan a rubuta petition ayi nan ayi can a kawo fada nan a kawo fada can, don Allah ina kira mutane ta raba su yi hakuri su bashi dama ya karasa da sauran aikin shi.
Sunana Iliyasu mutumin Bali. To ba wani abun da zamu ce illa iyaka dai gwamnati ne ga tana ana murdawa, domin idan ka dubi yanayin da wasu abubuwan da yake suke faruwa a wasu wurare, idan ka zo musamman mu da muke cikin kauyuka, gaskiya don cin garin mu in mun shigo ba ma ganin wani abun kirki, to ballantana ko mu da muke kauye, saboda haka gaskiya muka ne mutanen kauye ne muka mu ga wani abun da gwamnati ta mana ba, amma dai su a wurin su suna ce sun yi kaza sun yi kaza, amma mu kuma ba to muka shigo ma cikin jalungo inda ma nan ne za a ce an yi wani abu, to mu gaskiya ba mu ga komai ba, kuma sai muna ta jin labarun an samu miliyan kaza an samu biliyan kaza an samu biliyan kaza, to ba mu sani na ko rami ake tona koyi ne ko ake da su, wallahi alamu wani muna kauye ba mu san me ke, to me muka gani tunda ma'aikata ma suna kuka kuma suna ce ba biya su albashi ba, wani wasu ce a ba an zo biyan albashin ma, yanzu mu kaman mu anan Bali sai ka samu wasu za su karba da wajen kwana 20 da wani abu kafin mu kuma mutanen mu anan samu su dan samu mu da muke kauye.
To a yau a kashi na uku na mahara da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz zai shiga mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba Barista Ibrahim Sudi da kuma mashawarcin gwamnatin jihar kan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa. Za mu tashi ne daga maganar zaɓen yankunan kananan hukumomi wanda ga alama ya gagara yi shi.
Babu maganar abun nan menene ma zaɓen local government in banda a yi wato takardun zaɓe, sa'annan kuma kudin da za a biya wato wakilai waɗanda za su gudanar da zaben. Saboda haka an cayin zabubbukan kananan hukumomi a jihar Taraba.
Me ba su yi?
Kawai ba su san su yi, saboda sun san cewar kowane wata suna karɓe kudin kananan hukumomi su yi amfani da su yadda suka ga dama, wanda kuma ba daidai bane.
Yanzu zaben local government wanda aka yi ya shige ba mu muka yi bane? Mu muka yi a lokacin kam su yan adawa ne suka ce mu yi.
Hakika yan adawa ne
mu muka yi, mu muka yi, kuma har yanzu ba wanda yace ba za a yi zabe ba. Mun ce ba za a yi zabe ba ne? Ai kowa yace za adawa ba su yi ba, mu ba za mu yi, mu ba za mu yi, amma ba ku ne za ku ce mana mu yi ba.
To amma wani abu ka ba wani zai tana kan cewa wata kila ko tsoron karo da maza ya sa kuna gudun za ku sha kai kuma ku kai da mulki a jiya shi sa ba kun san ku.
Jama'a zabe PDP a Taraba fa ba ta wata yar adawa a Taraba, in dai an ce maka maganar PDP magana ya kare.
To wannan magana
domin ka duba ina so ka duba mutumin da zai ci zabe ya bada gab 150,000
na almundahana,
ba wani almundana, tunda kotu kai lawyer ne, kotu biyu sun tabbatar gaskiya ne, haka
kai kai dan Taraba ne, ni dan Taraba ne,
dukkan mu dan Taraba ne, amma kun je kotu ta tabbatar da cewa zabe nan an yi shi da kyau, kuma gaskiya aka yi
a kudancin Taraba. Mun san irin wato almundahana da aka yi da sama da fadi,
kotu ta yanke
hukunci, ai hukuncin da kotu ta
yi kariya ne, ta yi kotu ta yi kariya,
abin da ya faru a kotu
ta yi kariya,
kariya ta yi
kotu ba ku yi bil ba
da muka dauka,
ba ku to tun kun dan ku
da ta yi kariya, saboda mun dauka ka kara
kujira Supreme Court, in kun je Supreme Court za ku ga abin da za ake cewa Allah ya isa.
To shi ke kafin aje ga Allah ta wani batu da aka daina ne shi ne tsakanin gwamnatin jihar Taraba ta jami'ar PDP da kuma sun hada shi ne batun magana nan na madatsan Mambila. Dukkanin ku kuma wani abun burgewa shi ne daga wannan yake fito. Dazan kana zargin kan cewa babu ayyuka da gwamnatin tarayya ta yi Abubakar Bawa, kan cewa kuma ga batun magana madatsar nan na Mambila kuma yau shekara.
Ka ji bari fara maka. Ba su taɓa yin babban ƙarya kamar ƙaryan da suke yi a kan Mambila. Suna siyasa dabo a kan ƙarya, ina da sama za su bi ina hanya su yi layin muga yanzu ana fafasa hanyoyi zuwa site na dam mu san cewa za a yi amma ba hanya
wannan ya nuna jahilcin sanin aikin gwamnati duk wa'annan suna cikin kasafin kuɗi da za a yi wa'annan ayyukan da su za a fara yin hanyoyi za a farfasa zuwa wa'annan guraren sa'annan akai kayayyaki da za a yi
so now
ai sai ka jira ka gani a wancan lokaci kenan a wancan lokaci kenan amma a lokacin baba Buhari ina baka tabbacin cewar za a gudanar da aikin nan shi yasa ma wato Muhammadu Buhari ya ba mu ministan wato makamashi domin mu tabbatar da cewar
mun gode da ba mu wannan minista
amma saboda haka domin mu yana son a tabbatar da wannan aiki za ku gani a kasa ba wani magana
to abin mai to fa sudi wato kun je ne da na kan jiya adawa ko jami'an ku tana zargin kanta wai gwamnatin jihar Taraba ita ta hana ruwa gudu a wannan aiki na madatsar mambila akwai inda kun samu tangatsa ne wajen aiwatar da aikin da kuke zargin kanta ta gwamnatin Taraba ta tun farko
sosai kuwa duk kasa a hannun gwamnatin jiha take saboda haka idan kana son kai wani aiki dole sai jiha ta ba da izini a je a biya diya dama ba su bamu ba sun rike wannan dama ba su bamu ba ina wallahi ina baka tabbaci cikin kwanan nan shine bayan an rantsar da minista nan shine shi da zargi da muka yi ta yi a kafafen yada labarai da yayyawa shine gwamna ya garzaya yaje ya sa hannu na yarjejeniya ya bada kuma izini cewar a soma biyan diya bayan an biya diya a fara ayyukan nan
wannan dama ba je gaskiyar magana duk abin da za mutum za ka faɗa mu faɗi sakanin mu da Allah gaskiyar magana dama ba su shirya wannan din ba zuwa wannan minister din ne suka shirya wannan sun faɗa ba gwamna ya je ya sa hannu amma ba su shirya ba ba su taba rana daya su kira gwamna su ce gwamna gashi mun shirya ka zo ka sa hannu ba ba su taba yi ba
to wallahi rantsuwa kenan a shekara 2017 akwai takarda wadda ni na gani zahiri an rubuta yarjejeniyar nan amma gwamna Darius saboda bakin ciki yaki saboda bashi da kishin Taraba yaki sa hannu sai da muka yi ta magana
kaji maganan hydro power na Mambila Governor Darius yana lokacin yana minister power yana cikin wanda suka increasing abin nan din yana ciki shine ma yayi yaje ya tambaya yaje wurin minister yanzu ya tambaya in ba gwamna Darius lokacin da yana minister shine ya increasing abun ba yaje ya tambaya
ba magana
so idan dari da kishi a yi sigan zai je ya sa hannu ya ce a yi increasing ne
abun da ya sa
I don't mean yana da interest
yana neman a bashi diya ta $2 billion
a ba ma
jiha Taraba
idan ma an ba jihar Taraba shi aka bai wa ne
da muka azanzaba shi a lokacin idan aka bada kudin nan ai mun san abubuwan
da ba da wato bai mutum mu jira dai ta masu kun da biyar da ake tafafatawa tsakanin shi kansa shugaban jami'ar APC da take adawa kuma babban jami'ar adawa jihar Taraba shi kansa honorable barista Ibrahim Esudi da kuma hadimin gwamnatin jihar Taraba kuma kusa jami'ar nan ta PDP da take mulki wato honorable Alhaji Abubakar Bawa kun ji tafafata da ake kan batutuwa da dama kamar yadda aka sani wani kan ce jihar Taraba a duk shekara ko kuma a duk lokacin zaben ya zo a jami'in adawa ko kuma babban jami'ar adawa kan shaka shi haka har za a gama wai me zai hana idan an kafa gwamnati tun da jiha ake a zo a tattare me yasa ku na adawa ba ku sallamawa
ba ma sallamawa saboda akidojinsu ba masu kyau ba ne suna kawai handa ne kudaden da suke shigo Taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je Bali asibitin Bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in banda kadangaru da beraye babu abin da zaka samu idan suka gayyace mu ba za mu amsa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin taraba in banda almundahana ba abin da suke
to a gaishe ku to a kashi na gaba kuma wanda shine na ƙarshe da zamu kawo muku Allah ya kai mu rana wace yau zamu ji wai gaskiya ne kwamishinoni ma ba sa iya zuwa su ga gwamnatin jihar Taraba na yanzu ballantana ma talaka ko dai kazafi ne irin na ƴan adawa ina kuma gaskiyar wani zargin da su ƴan adawa suka ji masu nayi na cewa wai tunda gwamnati Dariya su ya hukan karagar mulkin Taraba bai taba ziyarar wata ma'aikatar gwamnati ko ɗeba ciki har da sakatariyar gwamnati to sai dakata aji martanin da shi mashawarcin gwamnati zai maida in Allah ya kai mu rana wace yau dangane da wannan zarge-zargen yanzu kan muna godiya ga su bakin namu Barista Ibrahim Isudu na APC da kuma Abubakar Bawa na PDP tare da shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz wanda ya shirya mana wannan muhawara da canja lingu ya kuma na ita anan a madadin su duka ne aji Mustafa Sakwato a Washington mun bar ku lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
wuraren shirye